This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31.49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da rural FM. Haka kuma ana iya sauraro ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, tare da fatar kun tashi lafiya da mai alike farin cikin gabatar da wannan shirin. Tare nake da
sahabo Imam Aliyu ga kuma kanin labarai. Jam'iyyar AKP mai mulki a kasar Turkiya ta samu rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya Lahadi. Hakanan a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka ya gana da shugaban Uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashe da ke Asiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda su ko waɗanda kasashe ke ta 'yancin bil'adama. Rundunar 'yan sanda a Bangladesh kuma ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera masu igirarin Islam dangane da wasu mummunan hare-hare da aka yi kan wasu mawallafa biyu.
To, bayan kun gama shan labarin duniya, za ku ji sakamakon zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai da aka yi a jihar Borno. Sannan kuma
zan goya bayan shi President Muhammad Buhari a kan yaƙi da yake yi game da zancen Boko Haram da sauransu a Northeast.
Gwamnan jihar Imo Rochas Okorocha kenan, wanda kuma shine shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar APC. Za ku ji ƙarin bayani an jima. Kamar kowace ranar Litinin kuma Ibrahim Alfa Ame zai gabatar da ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyyar AKP ta shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ta samu rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi gabanin lokacin zabe da aka yi a jiya Lahadi. Nasarar ta maida kasar karkashin mulkin jam'iyya ɗaya wata biyar bayan da ta rasa wannan rinjaye da take rike da shi a fiye da shekaru goma. Bayan da kusan aka gama gida dukkan ƙuri'u safiyar yau Litinin, alƙaluma sun nuna jam'iyyar AKP ƙasa da kashi 50 na ƙuri'un ta samu, wadda ake hasashen zai ba ta aƙalla kujeru 316 a majalisar mai wakilai 550, gibi mafi girma fiye da abin da aka yi hasashe. Sakamakon farko-farko ya nuna jam'iyyar 'yan hamayya ta CHP da kaɗan ta za ta haye kashi 25 cikin 100. Shugaba Erdogan ya ayyana zaɓen cikin watan Yuni bayan da jam'iyyar AKP mai mulkin ƙasar ta rasa rinjaye da take da shi a majalisa, kuma Prime Minister Ahmed Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin haɗin Gambiza. Sa'o'i bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a jiya, Erdogan ya kira sakamakon zaɓen a zaman jama'a sun zaɓi zaman lafiya da kuma amana. Hakanan ya kira zaɓen a zaman saƙo ga 'yan tawayen Kurdawa da ke kudu maso gabashin ƙasar cewa babu yadda za a yi tarzoma ta tafi daidai da tafarkin demokuraɗiyya. A gefe ɗaya kuma Prime Minister ƙasar Davutoglu ya kira jiyan a zaman rana ce ta nasara, haka zalika ya ce muna tawali'u.
Jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu ƙasashen da ke Asiya ta tsakiya waɗanda ake zargi da laifin zama ƙasashen da suka fi kowace keta 'yancin bil'adama a duk faɗin duniya. Ziyarar da Mr. Kerry ya kai Asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadin da ya kai Turai da kuma Gabas ta tsakiya. A jiya Lahadin ya gana da shugabannin ƙasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar Soviet da suka haɗa da Kazakhstan da Kazakhstan da Tajikistan da Turkmenistan da kuma Uzbekistan, ƙasashen da suke nuna damuwa akan sake kunnowar ƙungiyar Taliban a Afghanistan da kuma shigar da 'ya'yan ƙasashen cikin ƙungiyar ISIS. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya yi magana kan waɗannan batutuwa a Ghana da suka yi a birnin Samarkand. Jama'an Amurka suna kallon ziyarar da Mr. Kerry ya kai a zaman matakin ƙara tabbatarwa ƙasashen da suke yankin Asiya ƙarfin dangantakarsu da Amurka a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Amurka da Rasha ke taɓarɓarewa. Haka kuma akwai matsin lamba a kan Mr. Kerry da ya yi magana a kan rashin mutunta haƙƙin bil'adama da shugabannin suke aikatawa.
Rundunar 'yan sanda a ƙasar Bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera masu iƙirarin Islam dangane da wasu mummunar hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa biyu. Lamarin ya auku ne a Dhaka, babban birnin ƙasar, ranar Asabar. Yan sanda suka ce suna binciken wata kungiya da aka haramta mai suna Ansaula Bangala ko ABT a takaice a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar Asabar da ta shige. Amma wata kungiya daban mai kiran kanta Al-Qaeda a wani yankin nahiyar Asia ita ma ta dauki alhakin kai wannan hari. Hukumomi suka ce wasu mutane uku ne suka kai wa mawallafi Ahmed Rahim Tutul da wasu marubuta biyu har ya ofishin su ranar Asabar suka harbe su suka kuma daba musu hukake. Duka mutanen uku suna kwanciya a asibiti yan sanda suka ce Ahmed yana cikin mawuyacin hali. A wani hari na daban kuma an sami mawallafi Faisal Arifin Dipan an kashe shi shima a ofishin sa.
To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar mayakan sa-kai ta Al-Shabab da ke Somalia ta ɗauki alhakin wani mummunan harin da aka kai kan wani otal a Mogadishu jiya Lahadi inda ta halaka akalla mutane 12 ciki har da mai otal ɗin. Wani kwamandan sojoji da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar guda biyu. Hukumomi sun ce mayakan sa-kan sun tada nakiyoyin da aka ɓoye cikin wata mota a ƙofar shiga otal da ake kira Sahafi da ke Mogadishu babban birnin ƙasar. Bayan fashewar sai 'yan bindigan suka kutsa cikin hotel ɗin mai farin jini ga jami'an gwamnatin ƙasar da wasu manyan 'yan kasuwa. Ministan tsaron ƙasar Abdulrazak Umar Muhammad ya gaya wa muryar Amurka cewa maharan waɗanda dukkansu jami'an tsaro sun kashe su suna sanye da kayan sojojin ƙasar Burundi wanda ya ce tana yiwuwa sun samo su ne ko kuma sun sato su ne a lokacin da suka kai wani mummunan hari kan sansanin sojojin na Burundi da ke Ligo cikin watan Yuni. Cikin waɗanda aka kashe a harin hadda General Abdulkarim Yusuf, wani tsohon kwamandan sojoji wanda ya jagoranci farmakin da ya tilasta wa ƙungiyar Al-Shabab barin birnin Mogadishu a shekara ta 2011. Shi wannan janar ɗin ya sha tsallake rijiya da baya a wasu yunƙurin halaka shi da ƙungiyar Al-Shabab ta yi. Kakakin ƙungiyar Sheikh Abdul Aziz Abu Musab ya tabbatar da cewa kungiyarsa ce ta kai harin a wata sanarwar da ya gabatar jiya Lahadi.
Rundunar sojin ruwa ta Amurka tana shirin tura wata na'ura mai shiga ƙarƙashin ruwa domin tantance ko baraguzan jirgin ruwa da aka gano kusa da Bahamas na jirgin dakon kayan nan ne mai suna El Faro wanda ya bace lokacin da aka yi wata mahaukaciyar guguwa cikin watan jiya. Ana sa ran rundunar ta fara aikin tun jiya Lahadi kamar yadda aka gani cikin wata sanarwa da hukumar kula da lafiyar zirga-zirga ta Amurka ta bayar. Jirgin mai tsawon kafa 790 ya bace ne a farkon watan jiya da ma'aikata 33 a cikinsa lokacin da mahaukaciyar guguwa da aka lakaba suna Wakin ta fatattaki yankunan. Hukumomi suka ce suna shirin su yi safiyon baraguzan da zimmar gano akwatin tara bayanai na jirgin wanda ake fatan zai samar da bayanai kan abin da ya faru. Idan sun gano gawarwakin mutane lokacin da suke tantance baraguzan, sojojin ruwan na Amurka za su yi kokarin su fitar da su kamar yadda kakakin hukumar kula da lafiyar zirga-zirgan ababen hawa na Amurka Peter Nutson ya faɗa. Matukin jirgin ya aike da sakon neman doki cewa injinan jirgin ruwan sun daina aiki kamin jirgin ya bace yayin da yake kan hanyarsa dake daga Jacksonville, Florida zuwa San Juan a yankin Puerto Rico.
Labarin duniya kuka gama je. Gwamnonin jam'iyyar APC sun yi alƙawarin ba da duk wani taimako da goyon baya akan yaƙi da 'yan Boko Haram. Rocha Sokorocha, gwamnan jihar Imo wanda kuma shine shugaban ƙungiyar gwamnonin ne ya furta haka a hira da wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya yi da shi.
Mun yarda cewa zamu goyi bayan shi President Muhammad Buhari akan yaƙi da yake yi game da zancen Boko Haram da sauransu a North East. Wannan mun ba da goyon bayan mu da bisa dare. Yanzu mun zo na mun shahara cewa ya kamata mu taimaka wa wanda sun shiga wahala kan maganan Boko Haram da sauransu a sam a taimake su. Wannan mun ba da goyon bayan mu kuma mun da ma president cewa yana bukata mu taimake shi kowace hanya ya gama zama ba da goyon bayan mu.
Kusan shekara 6 kenan ana ta fama da wannan yakin Boko Haram amma gashi hawan shi Buhari an so mu samun galaba da nasara akan wannan.
kasan wato shi Buhari da kansa ma in ka lura tun da hawa mulki abuwa sun fara a canjawa misali magana wata da tricky da zancen Boko Haram don halin sa ne an san shi mai gaskiya ne kuma ya fada ba zai yayi magana kuma mutane suka doketa da zubin da mai domin sun san baya wasa siyasa kaga da ya magana cewa Boko Haram din nan ya dagara da su chief of army staff da chief of air staff da sauran su ce su koma can da ba kake ba za a zo na Abuja ana yakin Borno amma yanzu an kai yakin har ga wajen Boko Haram
to wani matsala kuma shine har yanzu akwai maganan yan tada kayan baya na batun yan masop din nan
yanzu maganan masop wato da tabbatar mutanen Najeriya cewa ba su da goyen baya kowane governor ko kuma wani baba mutum na kasar Ibom babu wanda da irin iskancin da ake yi din nan kamar da aka fara zancen Boko Haram nan ita ce kuma ba mu gane kanta ba ba wanda ya sa su su wannan abun don mu abun da buka da yanzu ita ce so ban lafiya ka kai Ibo da ka zo ka sarwa ka zo da kai da saka lafiya kana arewa ka zo Ibolan ka zo abun ka lafiya to ita ce abun
amma matsayin ku na gwamnati da kuma shugabannin siyasa na wannan yanki kun kira su kuka yi musu bayani cewa wannan abu da suke yi baya da kyau
to abun wato ba gani kanta ba wannan shugaban su baka sani ba in ka kama wannan yace ai ba ruwa sa ba ci ka kama wannan yace ba ruwa sa ba ci abu da muke ci da a kasan nan duk abun da za a yi a samu zaman lafiya ita ce fatan kuma Ibo su yanzu ba su a cikin wani magana masa abu da muna bukara yanzu shine ai mana ai musu hanyar su abin su suna kasuwancin su a ba su ruwa ba su wutar lantarki ba su kira mai masar zai musu.
Mr. Rogers Okorocha kenan Abdulwahab Muhammad mai a Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To daga can Maiduguri kuma wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya auko da rahoton cewa an bayyana sakamakon zaben cike gurbin da aka yi a jihar Borno.
Babakaka Bashir Garbai of FEC having certified the requirement of the law and scored the highest number of votes is hereby declared the winner.
Professor Muhammad Barnami kenan jamin da ya bada sakamakon zaben mai gurbin dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaban Borno ta tsakiya da kuma ya bayyana honorable Babakaka Bashir Garbai na jam'iyyar APC a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u mafi rinjaye wato ƙuri'a 120,639 yayin da honorable Kakabo Lori na jam'iyyar PDP ke biye da shi da ƙuri'u 33,346 sai dai tuni jam'iyyar PDP ta yi watsi da wannan sakamako inda ta kirata fahannu akan sakamakon wanda dan takarar jam'iyyar honorable Kakabo Lori yace suna shirin kalubalantar wannan sakamako a gaban kuliya.
It's not free and fair. Akwai agents namu da sun tafi wajen su IDP camps, su police house suka hana su shiga in the first place. We have to battle su shiga wajen. Ina ji ba su fahimci cewa gwamnati ya canzu ana so kowa ya daidaita sau da sauransu ba. Waɗanda suke da gwamnati wani anguwa ko kacin sun tafi ma sun ci election ba su sa su tafi ba domin mutane sun dauka duk wanda yake tare da Buhari mutumin kirkine. To Buhari is an individual, APC is a political party. Shine mutane abinda ba su gane ba.
Honorable Muhammad Tahir Mangune dan majalisar wakilai ne wanda ya karbi sakamakon zaben na jam'iyyar APC.
Ai dama siyasar Najeriya koyaushe in aka yi zabe mutanen da suka fadi sai su ce an tafka magudi. Amma ai mutane sun zo kuma daga akwai ƴan jaridu akwai observers sun yi yawo sun gan komai da komai kuma sun tabbatar cewa wannan jama'an Borno Central ne suka fita suka yi zaben nan ba tare da wani magudi ba.
Kuma da Aliya Balce dai shine jami'in da ya jagoranci masu sa idanu kan yadda aka gudanar da harkokin zaben da aka turo daga babban birnin tarayya Abuja. To ko wani irin kurakure ne za a iya cewa sun gwana a cikin wannan zabe?
Eh kurakure shine wani lokaci maganan Tom Prim na Kadrida wani lokaci yakan ki identify yatsan wayansu to wannan shine muke ganin shi ainihin har su kuma kara himma su gyara shi sosai domin akwai zabuka da yawa ba su zuwa sai a gyara daga nan a gyara din a samu daidaiton demokradiya a Najeriya.
To ko menene sabon zababben dan majalisar wato Honorable Kaka Bashir Garbe ke da shi ga al'umman jihar Borno?
A dama abin da ya kamata mu gyara a kasanmu, mu gigina wayannan gida garuruwa, mutanen nasu koma garuruwan su. Kuma akwai matasa yara wanda ba su da aikin yi, ba su da abin yi kuma. Za mu hada gwiwa da kuma shi gwamnatin tarayya saboda a zo a yi musu wajeje wanda za koya sana'a. Bayan haka kuma mutanen nan waɗanda ba sa makaranta, akai a sa su makaranta, don makarantar nan shine jarin kowa. Don za a ga yara kanana ko a cikin birnin Maiduguri, yara kanana wanda ba sa makarantar allo, ba sa makarantar ta na zamani, duka za a gansu suna yawo ba abin da suke.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Kabi kabi Rasulullah khayal aata hai khud yaushe sujiyata tana tasanta hai ki jaise mujhko banaya gaya hai na ke liye na yogani.
Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci yayi da zamu gabatar da ciki da gaskiya.
Wallahi alazim da ni nayi zan amsa, kuma wallahi alazim ba ni ba kuma ba zan amsa ba.
Kana nufin ba kai bane da kai?
Ba ni bane ba wallahi.
Ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi. Ko da dana ne ko inda har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki, to Ubangiji Allah na roke ka dan isan mulkin ka, Allah ka tona masa asiri.
Ina za a tura shi
ta wannan layi, ma'ana wannan katikati ne MTN.
Shi da ba shi kuma cikin aljannu akwai MTN din.
Yes.
Sai shi kuma kuna da MTN.
Yes.
Eh, dan ubanka ce gida kiska.
Ina ya.
Sarkin aljannu ya ce dan ubanka.
Jama'a assalamu alaikum. A makon jiya muka tattauna da ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci na gidan rediyon Express FM da ke Kano kan batun wata amarya mai suna Aisha wadda aka shiga har cikin gidanta aka kashe ta, aka kuma yi mata fyaɗe a bisa alamu. ‘Yan sanda sun kama wani abokin mijinta mai suna Muhammad Zahir da kuma wani makwabcinsa wanda aka same shi da tsani na wannan gida a hannunsa, wanda kuma ya ce a ranar da aka kashe wannan mata ya shiga ne ya ɗauko aro. Kuma an ga alamun cewar watakila da tsani aka yi amfani aka fita daga cikin wannan gida tunda an samu ƙofa a rufe. A makon da ya shige an sake gurfanar da su a gaban kotu, to amma an ɗage shari'ar sai nan gaba a cikin wannan sabuwar wata da muka shiga. Bari mu faro da batun shi abokin nasa Muhammad Zahir da kuma tambayar da na yi ma shi ɗan jarida Abubakar Haruna Galadanci a kansa.
Menene su ‘yan sanda suka gani har ya kai su ga shi abokin mijin matar?
Bayanin da suka yi cewar zuwan da ya gidan na farko, na cewar ya zo shi ma kuma abin da bai musa ba, na cewar da safe ya zo gidan wajen mai gidan, ita amaryar sai ta bayyana masa cewar ai mai gidan baya nan, ba a nan ya kwana ba, a gidan uwar gidansa ya kwana. Dan haka ya ce to bari ya tafi ya neme shi a waya. Shi zuwan da ya gidan shi ne ‘yan sanda suke tuhumarsa da cewa lalle yana da masaniya dangane da mutuwar matar tasa. Kuma abin da suka ce tuhumar da suka yi masa ya amsa, amma da aka zo kotu sai ya musa cewar ai tsorata yi a can wajensu saboda kansu da ke shi ko kuma wani abu makamancin haka, shi yasa ya amsa cewar eh lalle ya zo ya shiga gidan. Amma da aka zo kotu ya ce ya zo gidan amma iyakacinsa kofar gida. Sannan kuma da abin nan ya rufe na spam da suka su ‘yan sanda suka ce sun samu a wandansa, a binciken da kuma likita ya yi na cewar yana da alaka da na jikinsa da kuma wanda aka samu a jikin ita marigayiya Aisha lokacin da ‘yan sanda suka zo suka ɗauki gawata daga gidanta suka tafi da ita.
An bayyana yadda aka yi ya fita daga cikin gidan ne ganin cewa an zo an samu wannan kofa a kulle.
Su kansu tambayar mu kanmu a lokacin da muka yi wasu rundunar 'yan sanda ta jihar Kano kenan, sai suka alakanta abin da cewar ai wannan tsani da aka zo aka dauka a lokacin da aka yi abin duk da ya faru a lokacin abin ya faru. Dan haka da aka gama abin da ya faru da suka yi wa ita matar gidan wato margayya Aisha ta yi suka yi amfani da wannan tsanin da suka rufe kofar ta ciki suka taka suka hauro suka fidda tsanin. Abin da su bayanan da suka yi mana kenan. Su ainihin mutum biyun da shi Abdulzahir da wannan shi mai gyaran wuta bakocin shi wato Muhammad din a halin yanzu dai suna abin nan suna an kai maganar gaban kotu. Kuma kotu ta ba da umarnin a tabi su wato gidan maza a tsare da aka karanta musu tuhumar da ake yi musu su sun musa.
Shi ma Muhammad Zahir ya yi magana da 'yan jarida lokacin da aka fara gabatar da shi ga su 'yan jaridar a nan Kano.
Tare da shi muke fita kasuwa. To kamar yadda muka saba kullum muna fita kasuwa tare da shi sai na biya mai fita kasuwa gida. Da na biya mai fita kasuwa gida na je ne misalin karfe 9:30. Da yaje misalin karfe 9:30 sai na yi knocking sai matar gidan ta bude. Da ta bude sai ta tambaye sai ta tambaye waye na gaya mata sai ta bude. Da ta bude sai ta ce baka san cewa ba anan gidan ya kwana ba. Na ce mata eh ban sani ba wallahi. Sai ta ce to sai aje can a neme shi. Na ce ina kenan ta ce na fita sani a gidan uwar gida ai kwana. Na ce mata to sai an jima na tafi. Misalin karfe 12 aka samu wasu ƴan ta'adda waɗanda ba a san ko su waye ba. Aka ce an je an kashe ta kuma an mata fyaɗe.
Tarihin ba kai bane.
Gaskiya ba ni bane.
Amma a wurin ƴan sanda kamar yadda bayani ya tabbata cewa ka ansa wannan laifi cewa kai kana da hannu.
Ni ban amsa ba kuma wallahi ba zan amsa ba abinda ban yi ba. Wallahi alazim da ni nayi zan amsa kuma wallahi alazim ba ni ba kuma ba zan amsa ba.
Kana nufin ba kai bane dai kai.
Ba ni bane ba wallahi.
Mahaifiyarsa ma ta ce ba ta yarda shi ne ya aikata wannan abu ba to amma kuma ta ce tana addu'ar Allah ya fallasa duk wanda ya aikata wannan ta'asar koda kuwa dan nata ne.
Sunana Hajiya Fatima Saminu Muhammad wanda ake zargi ni mahaifiyarsa ce
kuma
shi babba Abdulzahir Saminu Muhammad. Ni abinda nake jin takeici nake yake bani mamaki ashe abota takan zama yaudara da cuta da ha'inci dan shekara 40 ya hira ya abota da dan shekara 24 saboda ina kallon sa gabo ne ba shi da wayo. To da ikon Allah ni abinda zan ce ubangiji Allah ka bayyana duk wanda yayi ko da dana ne ko in dai har ya kasance ya aikata wannan mugun aiki to ubangiji Allah na roke ka dan isan mulkin ka Allah ka tona masa asiri.
Idan kuma su daga can wurin ƴan sanda sun ce shi wanda ake tuhumar ya amsa cewa shine har ya fito.
To ai sun ce ba su tabbatar ba kuma ko da shi mijinta yake yawo yake cewa wane ne ai ya kamata shi wanda ya riga an in har mutun ya ce yayin to aji ta bakin sa.
Amin.
Aji ta bakin sa in ya so sai ifadi abin ifadi a lokacin da aka riga aka ko ya zo ya same shi ka inda na in koko yaya. Amma nuna nan makocin sa sun bada statement din cewa a lokacin da ya riga izo ibiga gidansa shine mutun na farko wanda ya zo kan gawon matarsa. Kuma in har gaskiya ne a lokacin da ya zo ya tarar da matarsa an masa wannan aika akwai me duka report da ake yi me ya hana ya dauke ta ya kai ta asibiti a tabbatar da cewa akwai kinga da ake yin test akwai wannan gwaje-gwaje da za a yi na likita wanda za a tabbatar cewa ga wanda ya kashe ta. To me yasa ba a yi wannan ba aka rungunta aka yi wa yarinyar nan sutura aka tafi aka je aka kai ta. Mu korafin da muke kenan mu kawai burin mu ubangiji Allah ya ba mai gaskiya gaskiyarsa ko wane ne ko da ko dan da na haifa ne in dai har shi wannan ubangiji Allah ka bayyana shi. Ni kawai abin da nake bukata kenan ubangiji Allah ya tabbatar da gaskiya. Idan kuma da wani kulle a ciki to duk wanda ya riga ya ubangiji Allah ka warware shi ka bayyana gaskiya.
Bana a matsayin ki na mahaifiyarsa ne da awaki kin yarda cewa yayi laifin.
Ni wallahi tallahi a matsayina na mahaifiyarsa ban yarda da ya aikata ba sabili da irin tarbiyyar da na bashi ko sigari dana baya sha. Ko sigari dana baya sha kuma shi wallahi ko annansa baya iya hukuntawa in suka yi laifi ballantana.
Masu sauraro idan aka koma kotu za mu zo mu ci gaba da wannan batun. To amma idan kun tuna kwanakin baya mun yi shiri kan wasu 'yan damfara da suke kiran mutane a waya su ce wai su aljanu ne da alamun har yanzu waɗannan 'yan damfarar ba su daina ba. To amma kuma da alamun cewa jama'a ma sun fara samo hanyar yin maganin waɗannan aljanun ƙarya.
Dama maganar da aka yi na ciwatin maganar da aka yi na rawar ruwa. Akwai magana da sahiyar za a kira zai kira jiyan da za a yi.
Ka haje za ka iya.
In sha Allah zan iya in Allah yarda. insha Allah zan iya
lalle dan kauri dan mu lalle kan zaka samu gata na duniya
to ubangiji Allah samu dace
lalle kan kuma za mu tauci ta maka
to ubangiji Allah samu dace
dalajin manzon Allah sallallahu
alaihi wasallam
saboda haka mun maka sauki da haka abinda zaka bada sadaki dubutayya goma dubu
to ubangiji Allah sashar alheri
saboda haka zaka shi wannan abu magana na adadin tama goma
to
sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da
to ta ina za a tura shi
ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN
to
za mu baya ana su je su fasar da shi
to sai da shi kuma cikin aljannu akwai MTN din
eh
shi kuma kuna da MTN
eh
eh dan ubanka shege da kiska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai
ina jin ka
ka manta daukar da kuka yi da wani a Sokoto
ina jin ka
hirar da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljannu ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana da kasan masallacin ubanka dan iska ina jin ka in har kai kai aljannun kirki ne akwai abin da ka yi min wai har zaka wani wata ma 30 wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san MTN
a kasance da mu a cikin shirin mu na gaba domin jin cikakken yadda wannan bawan Allah yayi da dan damfarar kuma da mu sake waiwayawa mu sanya muku muryar wannan shi dan damfara a lokacin da ya nemi damfarar Biliya a Sokoto yayi ta canja murya wai shine sarkin aljannu ko diyar sarkin aljannu ko sarkin fadar sarkin aljannu da dai makamantansu daga yau duk wanda ya kira ka a waya wai shi aljani ne to ka gyara zama ka zuba masa duk irin zagin da kaga dama domin kuwa dan damfara ne kawai a huta lafiya
ga takaitattun labarai kafin mu sallama
Jam'iyyar AKP ta shugaba Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta sami rinjaye da ya bada mamaki a zaben wakilan majalisar dokokin kasar da aka yi gabanin lokacin zabe jiya Lahadi nasarar ta mai da kasar karkashin mulkin jam'iyya daya wata biyar bayan ta rasa rinjaye da take rike da shife da shekaru 10 bayan da kusan aka gama gida dukkan kuriwa safiyar yau Litinin alƙalu masu nuna jam'iyyar AKP tana da kasa da kashi 50 cikin 100 na kuri'un wadda ake hasashen zai ba ta akalla kujeru 316 a majalisar mawakilai 550. Jiya Lahadi sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da shugaban Uzbekistan da wasu jami'ai daga wasu kasashe da ke Asiya ta tsakiya waɗanda ake zargi da laifin zama waɗanda suka fi kowaɗanne ƙasashe keta ƴancin bil'adama a faɗin duniya. Ziyarar da Mr. Kerry ya kai Asiya ta tsakiya ta zo ne bayan rangadi da ya kai Turai da kuma gabas ta tsakiya. A jiya Lahadin ya gana da shugabannin ƙasashe biyar waɗanda suke ƙarƙashin ikon tsohuwar tarayyar Soviet waɗanda suka bayyana damuwa kan farfadowar ƙungiyar Taliban da kuma ƙaƙƙayan ƙasashen da suke shiga ƙungiyar ISIS. Rundunar 'yan sanda a ƙasar Bangladesh ta ce tana binciken wata ƙungiyar tsagera mai ikirarin Islama dangane da wasu mummunan hare-hare da aka kai kan wasu mawallafa biyu. Lamarin koya uku ne a Dhaka babban birnin ƙasar ranar Asabar. 'Yan sanda suka ce suna binciken wata ƙungiya da aka haramta mai suna Ansarullah Bangala ko ABT a takaice a zaman wacce take zargi da kai wannan hari ranar Asabar da ta shige, amma wata ƙungiya daban mai kiran kanta Al-Qaida a wani yankin nahiyar Asiya ko India ita ma ta ɗauki alhakin kai wannan hari.
To sai kuma da misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da
abin zuciya ne ba makudan kuɗi ba ne idan kana da zuciyan zaka yi kuma tsakaninka da Allah Allah zai taimake ka abinda na sani shine daga cikin albashina da kuma kankanan alawansu suna aka bani suna hada na kai wannan yara India
Abubakar Lado Suleja kenan wanda ke wakiltar Suleja a majalisar wakilan Najeriya wanda shine ya dauki nauyin dalibai 12 zuwa kasar India domin koyon aikin likita muna da ƙarin bayani a shirinmu na hantsi A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.